Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 15 ga watan Agusta shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida martani da kakkausar lafazi akan jita-jita da labaran ƙarya da ake bazawa, da cewa wai shugaba Muhammadu Buhari na cikin matsin lamba akan kada ya tsaya takara a zaben shekara ta 2019.
Shi kwanan nan ba taro aka yi na kungiyar yammacin Afirka na ECOWAS ba, ƙasa uku ke neman takara. Shugabannin ƙasashen ECOWAS guda 15 suka ce wannan ƙasashe guda uku dole su sauka. Shugaban shugaba Muhammadu Buhari domin ana buƙatar irin kyakkyawan shugabancin da yake wa Najeriya da suke son ya kuma ci gaba da bada shugabanci ga yammacin Afirka.
Haka kuma za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tururuwa zuwa tashoshin rijistar zaɓe domin ci gaba da rijista bayan da hukumar zaɓe ta ƙara wa'adin sati biyu. Shin masu rijistar sun tantance jam'iyyun siyasar ƙasar?
Zai iya lissawa kaman guda 10 haka ko guda akwai wata jam'iyya na wanda ake ce ma PRP, akwai ita mai mulki APC, sannan akwai
kuma kan haka ne za mu buɗe muku layin wayar mu domin kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan meye muhimmancin mutane su samu katin zaɓe. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Sannan za mu kawo muku labarun wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Amurka ta dora takunkumi akan wasu kamfanonin China da Russia da Singapore a yau Laraba saboda bijirewa sharaɗin haramta hulɗar cinikayya da ƙasar Koriya ta Arewa, wani matakin matsawa Pyongyang ɗin lamba na ƙarshe da Washington ta yi domin kawo ƙarshen shirin ƙera makaman nukiliyar ta. Ma'aikatar Bitar Malin Amurka ta zargi kamfanin China Dalian San Monster International Logistic Trading Company tare da kawarta Sense MS Limited ta kasar Singapore da shirya takardun ƙarya domin samun sauƙin aikewa da wasu kaya da suka hada da barasa da kuma tabar sigari zuwa Koriya ta Arewa da suka samu kuɗi da ya kai dala biliyan 1. Amurka ta kuma ce kamfanin ProfitNet na kasar Russia shi ma ya take takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ya gindaya, inda ya yi wa waɗannan kamfanonin aikin aikewa da waɗannan kaya da a cikin wani jirgin ruwan Koriya ta Arewa da daman can aka ɗora masa takunkumi saboda shiga cikin wata cuwa-cuwa na mai zuwa tashoshin jirgin ruwa na gabashin Russia guda uku. Shi ma babban daraktan kamfanin an haramta hulɗar kasuwanci da shi. Amurka dai ta ɗora hannu akan kadarorin su waɗannan kamfanonin da ke nan Amurka, kuma an haramta wa duk wani ɗan kasuwan Amurka yin hulɗa da su. Wani samami a cikin dare da mayakan Taliban suka kai a tungar sojoji a arewacin Afghanistan ya haddasa kisan ma'aikatan tsaro 40. Wannan farmaki na cikin jerin hare-hare barkatai da 'yan tawayen suke kaiwa a cikin lokacin na asassa daban-daban na kasar, wanda kuma ya yi sanadiyyar asarar rayuka masu tarin yawa na sojojin gwamnati. Wani jami'i da bai yadda a bayyana sunansa ba a gundumar Baglan inda wannan lamarin ya faru ya faɗa wa muryar Amurka cewa dakarun kasar Afghanistan na rundunar ANA su guda 30 da 'yan sanda guda 9 suna cikin waɗanda suka mutu. Wani mai magana da yawun kungiyar ƴan tawayen ya ce lokacin harin sun kuma kama tungaye na sojoji guda biyu, sannan kuma suka halaka sojojin Afghanistan 70. Ko da yake sau da yawa ƴan Taliban ɗin sukan yi ƙarin gishiri a duk wani adadi da suka bada. Wannan harin na zuwa ne kwana guda bayan da Taliban ta kwace wani muhimmiyar tungar dakarun Afghanistan ta ANA a kusa da gundumar Faryab. Suka je su inda suka kashe sojoji da dama, kana suka kama wasu. Turkiya ta sanar da ƙarin haraji a kan wasu kayan Amurka a yau Laraba, a wata sabuwar jayayya da ke haifar da matsalolin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ƙarin harajin ya shafi motoci da barasa da gawayin kol da shinkafa da kuma kayar kwalliya da ake shigowa da su da ƙasar Amurka. Matamakin shugaban Turkiya Fuat Oktay ya faɗa a wani sakonsa na Twitter, ya ce an yi wannan ƙari ne a matakin mayar da martani a kan matakan ganganci da Amurka ke kawowa na kuntatawa a kan tattalin arzikin ƙasar tasu. Shi ma shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya zargi Amurka da auna Turkiya a yakin tattalin arziki, kuma jiya Talata ya bada shawarar kaucewa kayan latroni na Amurka da take amsa tambaya a kan martani da gwamnatin shugaba Donald Trump za ta ɗauka na kauracewa da Turkiya za ta yi na kayan Amurka. Sakatariyar fadin White House ta da ake kira Sarah Huckabee Sanders ta faɗa a jiya Talata cewa ba ta da wani takamammen sanarwa akan wannan batun. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan yaƙi da ta'addanci a Burtaniya sun ce sun gano asalin mutumin nan da aka kama a jiya Talata bayan ya afka da mota a cikin tarin jama'a masu tafiyar ƙasa da kuma masu amfani da kekuna a wajen harabar Majalisar Dokokin Ƙasar a birnin London. Sai dai kuma hukumomi ba su bayyana ainihin sunan mutumin ba ga jama'a, ko da yake dai sun ce ɗan shekaru 29 ne kuma ɗan Burtaniya mai asali daga ƙasar Sudan. Yanzu haka dai ana tsare da shi ne a kan zaton aikata ta'addanci da kuma yunkurin aikata kisa. ‘Yan sanda sun faɗa a yau Laraba cewa abinda binciken ya fi maida hankali a kai shi ne wato a gano dalilin da ya sa ya kai wannan harin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta maida martani kan jita-jita da labaran ƙarya da ke bazuwa na wai waɗansu ƙungiyoyin ƙasashen waje suna matsin lamba ga shugaba Muhammadu Buhari cewa kada ya tsaya takarar zaɓe a shekara ta 2019. Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta maida martani da kakkausar lafazi akan jita-jita da labaran ƙarya da ke bazuwa cewa wai waɗansu ƙungiyoyi na ƙasashen waje da ma ƙasashen ƙetaren suna matsin lamba ga shugaba Muhammadu Buhari cewa kada ya tsaya takarar zaɓe a shekara ta 2019. Suna cewa wannan labari ƙarya ne saboda baya da tushe. Saɓanin haka ma sanarwar da mai ba shugaba Muhammadu Buhari shara akan sha'anin manema labaru Mr. Femi Adesina ya rattaba mu hannu a kai, ya ce ƙasashen waje da dama suna ƙara nuna goyon bayansu akan irin mulkin da shugaba Muhammadu Buhari yake yi. Akan haka ne Malam Garba Shehu a tattauna da ne da shi ya ƙara haske dangane da wannan matsayin na gwamnati.
Ashe kwanan nan ba taro aka yi na ƙungiyar yammacin Afirka na ECOWAS ba? Ƙasa uku ke neman takara, Cape Verde, Liberia da Ghana suke neman su ba a ba su shugabannin ECOWAS. Shugabannin ƙasashen ECOWAS guda 15 suka ce waɗannan ƙasashe guda uku dole su sauka. Dogaro shugaba Muhammadu Buhari domin ana buƙatar irin kyakkyawan shugabancin da yake wa Najeriya da suke son ya kuma ci gaba da bada shugabanci ga yammacin Afirka. Saboda haka duk wanda zai zo ya kawo wannan magana ba gaskiya ya faɗa ba. A'a, kuma dama wani jirgin ta fara buga wani ajiyar da ce da aka san matsayinta a dangane da gwamnatin shugaba Buhari.
Amma a yanzu ganin irin wannan matsin lambar da ake ta amfani da kafofin watsa labarai ko kuma labarai daga kasashen ƙetare waɗanda kuke musantawa cewa ba gaskiya ba ne, wace hanya za a bi domin a taƙaita su kuma a rage baza su domin za su ci gaba da yin sanadin kawo kace nace a cikin kasa?
To wannan abu wannan dole majalisar kasa ita za ta yi wannan. A gaskiya matsalar labarin ƙarya ba ma a Najeriya ba, a duniya gabaki daya babbar matsala ce. Kuma kasashe kamar na Turai yanzu haka aka ga daga rana 1 ga watan 5 a Turai ai sun fito da mataki wanda yake yanzu haka din nan wanda ya yaɗa labarai na ƙarya ba ma shi ba kamfanonin kansu masu ce da labarin yanar gizo cin su ake tara ba ta wasa ba, irin su Google din nan, su Facebook da su WhatsApp, haka irin kasashe kamar India. To wannan lokaci ne a Najeriya da yake wanda aka taba su yi kuka, amma dai yadda abubuwan nan suke tafiya in ba hankali ba, tsarin mulkin da muke ji da shi, demokradiyya da muke zaman lafiya da muke da ita a ƙasa, in ba hankali ba sai an gurgunta mana su muna ji muna gani. Saboda haka ina ganin lalle lalle ƙarshenta abinda za a yi wannan kokari da majalisa ta fara yi ne doka akan wannan abu, dole sai an duba ɗan ƙasa kai wa ƙasar don a kawo jara kafin abu ya zo lalace.
Amma in zaka tuna Shugaba Muhammadu Buhari ne ya taka birki ga wannan yunkurin da Balisa ke yi na yin dokoki wanda za su takaita yaɗa labarai irin na tsegumi na ƙarya na boge wanda ke iya kawo tashin hankali.
Wannan magana ba gaskiya bane. Abinda Shugaba Muhammadu Buhari ya ce duk dokar da za a yi ta keta tsarin mulki ba zai koyi bayanta ba, amma bai ce kar a yi doka ba, tsarin mulki ya ce kada a keta.
Amma dokar nan, ƙudurin dokar nan da Nasu da Bala na Allah da Majalisar Dattawa daga jihar Kebbi ya fara, ai magana ce ta irin wannan yaɗa labaran ƙarya. Amma Shugaba Buhari ya ce shi ba ya sa baki a duk wani abu da zai hana ɗan ƙasa bayyana ra'ayin shi akan al'amarin ƙasarsa.
Idan dai har za a keta tsarin mulkin Najeriya, Shugaba Muhammadu Buhari ba zai sa hannu ba. Amma Shugaba Muhammadu Buhari ko a lokacin da ya ce bai yarda majalisa ta yi doka don tsaftace abin da bai da kyau ba.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a ganawa da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin matakai da za a ɗauka domin tabbatar da cewa an yi wani tsari da ba za a ci gaba da yaɗa labarai na ƙarya wanda zai iya kawo kace nace a cikin ƙasa ba. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
An gaida Umar Faruk Musa. Ɗaruruwan 'yan Najeriya na ci gaba da tururuwa zuwa tashoshin rijistar masu zaɓe domin ci gaba da rijista bayan da hukumar zaɓe ta ƙara wa'adin rijistar da sati biyu. Wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Akwai wata jam'iyyar rana wanda ake ce ma PRP, akwai ita mai mulki APC, sannan akwai irin jam'iyyar ABGA, akwai irin SDP, sannan akwai wata jam'iyyar da ake ce ma PDM, akwai PDP, akwai gasa PPPR, akwai gasa na Lagos dai muna gani.
Wani dan Najeriya kenan ke bayyana kaɗan daga cikin jam'iyyun siyasar Najeriya 91 da hukumar zaben Najeriya yanzu ta tantance kuma ta yi wa rijista. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu ba duk 'yan Najeriya ne suka san yawa ko kuma sunayen dokacin jam'iyyun siyasar Najeriya 91 ba. A gasari dai sun fi mai da hankali ne akan jam'iyyu guda biyu, wato jam'iyyar da ke mulki APC da kuma jam'iyyar PDP. Kamar yadda waɗannan malamai da na yi kicibis da su a birnin Lagos suka shaida mani.
I'm not interested on the other part really. I'm not interested. So it's only PDP and APC.
Zai iya lissawa kaman guda goma haka ko guda. Akwai wata jam'iyyar rana wanda ake ce ma PRP, akwai ita mai mulki APC, sannan akwai irin jam'iyyar ABGA, akwai irin SDP, sannan akwai wata jam'iyyar da ake ce ma PDM, akwai PDP, akwai gasa PPPR, akwai gasa na Lagos dai muna gani.
Bayyana sunayen jam'iyyun siyasar Najeriya 91 ya biyo bayan ƙarin wa'adi na makonni biyu ne da hukumar zaɓe ta yi ga masu son yin rajista domin karɓan katin zaɓe da za a gudanar, inda hukumar zaɓen ta ce ta ƙara wa'adin makonni biyu. Za a kammala rajistan a ƙarshen wannan wata na Agusta. A lokacin da na kai wa wasu wurare da ake gudanar da rajistan zaɓen, ga abin da wasu da na tarar ke neman rajistan suka shaida mani.
Da za ka ina makarantar firamare na St. Agnes da ke nan Sabo-Yaba, inda kuma ake rajistan masu zaɓe, wato domin samun katin da za a yi zabe.
Sunana Babangida Sadama ne Dogara.
To kai wannan rajista ko kuwa?
Ina da rajista. Warai tana nan kuma tunda na yi zabe na samu wani wuri mai kyau na adana. To amma ni ba ni kaɗai ba, na sa akwai mutane da yawa waɗanda ba su da rajista, wanda adadin shekarun su ba su kai ba, wayansu ma sai ranar zabe ma adadin shekarun su zai kai. Saboda haka ni kiran da nake kullun gwamnati tana kashe kuɗi tana wahala, why not shawara ce zan bada? Idan mutum ne aka tabbatar dan kasa ne yana da BBN, idan ya je da ATM din shi aka tabbatar da cewa lalle yana da BBN, a bar shi ya zabe. Ko mutum yana da driver license, a bar shi ya zabe. Ko mutum yana da passport, a bar shi ya zabe. To an ce lalle sai wannan katin adadin yawan Najeriya, Najeriya wanda suke so su zabe za su haura musamman da miliyan 2, wanda suna so su zabe sun cancanci su zabe ba su da wannan katin, kaga an tawaye musu hakkin su.
Tunana Garba Abdullahi, wazirin Hausa jihar Lagos. To gaskiya ni a nau shawara ina ganin sati biyu din nan ba za ya warkar ba. Abin da ya sa kawai saboda sati biyu ba zai warkar ba, saboda da yawa mutanen Najeriya wasu ma lokacin su bai kai ba sai wannan lokacin da satin biyu zai kare, kana shekarun su kai na zabe. Kaga ana yi amfani da passport, ana yi amfani da driving license, duka wani karancin su a yi zabe in dai an tabbata mutum dama dan Najeriya ne.
Yanzu dai a yayin da hukumar zaben Najeriya ta kara wa'adi na makonni biyu, har yanzu wasu 'yan Najeriya bai saka dukkan alamu suna ganin akwai bukatar a ci gaba da bude wannan rajista har gabanin zaben da za a gudanar, domin karban wa'anda za su cika shekaru 18 kafin zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Babin Ejibrin, murya Amurka daga Lagos.
Madalla an gaida baban gida Jibrin. In an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan menene muhimmancin mutane su samu katin zabe. Amma kafin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku, mu shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, salamu alaikum. Wake magana daga Kwara.
Amin alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To, muna jin ka.
To, kuna tare da Bello Garba Jina mai blog da kan wuta kala-kala na Sifa Kwara, kuma mataimakin shugaban masu buga waya na Najeriya Alhaji Musa Gawu.
To, muna jin ka malam.
Dangane da agenda ya shahi a wannan musamman ma a wannan rijista, to tana da babban muhimmanci dan duwar kake son mutum, to ba za ka furke ba in dai har baka da ita. Haka kuma duwar kake son mutum, to ba za ka ci ba in dai har baka ta naje wannan rijista ba. Dan haka muna kira ga 'yan Najeriya wanda duk basu yanke wannan katin ba, ta fi kokari su ga cewa sun mallaki wannan, dan shine makaminci, sune makaminsu, kuma sune garkuwa gare su. Muna kira ga 'yan Najeriya su yi kokari su karbi wannan rijista. Mai magana Bello Garba, nagode biyo.
To, muna jin kaman gode kwarai malam Bello. To, muna da wani kira daga Yobe. Wake magana daga Yobe. Salamu alaikum. To, ina gade mun rasa wannan kiran. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka. To, ga wani kira daga Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maryam Dauda, barka da yammaci.
Ba Maryam Dauda bace.
Ah, to, ƴan uwa ne miki, barka da aiki.
To, yau watsanninka. Da wa muke magana daga Kaduna.
Mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To, muna jin ka Alhaji Musa.
So alhamdulillah yanzu dai ni abin da nake kira ga ƴan Najeriya ku kanku da kuka fito da wannan maudu'i ne Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Kuma idan aka dauka dikirin san da kake wa mutum idan ba ka da wannan ƙura'a ta rijistar jefa zabe to kaga so ne kawai kake mai san da bai da wani amfani. Da aka kira ga ɗan Najeriya ka excuse din time ɗinka kai amfani da lokaci ka je ka tabbatar da kai wannan ƙura'a tun daga mun samu hukumar zabe ta dan kare wannan kwanaki to gaskiya ya kware muhimmanci ko muna fatan kamar inda aka saba da shekarun baya aka shiga gidajen rediyo kuma zabe ta biya domin da dan wasan kwaikwayo ana fadakar da mutane illa rashin wannan katin zabe to ya kamata kuma zabe ta Najeriya ta ji kuma ta yadda da wannan abubuwan ta haka duk mutumin da ka tsakana shi awai ko kuma kana kauna to idan baka da Qur'an nan kawai ka kalle shi ne baka san shi ta haka je ka Qur'an ka
to mun gode to mun gode kwarai Mallam Musa wake magana daga Sokoto Assalamu alaikum Assalamu alaikum wake magana daga Sokoto To kila dai mun rasa wannan layin na Sokoto har yanzu dai muna magana ne akan muhimmancin mutane su samu katin zabe Muna son mu ji ra'ayoyinku akan menene muhimmancin samun katin zabe Assalamu alaikum
Alaikum salam
Daga ina ake magana
Ana kira daga Gombe ne kira
To muna jin ka wake magana
Bai Umar ne daga Gombe ni a ra'ayina katin zabe nan ya kamata mutane su dage su ga sun yi domin shine makamin da zaka yi amfani da shi idan kana son mutum baka da ainihin katin zabe to soyayyen ka da kake masa bai da wani amfani yawa saboda haka ina fata mutane su dage su ga sun yi a cikin sati guda gara
to
kuma gidan gwamnati su dage ta samu a dara mana da yafi haka
to mun gode kwarai muna da wani kira daga Zamfara assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
Wake magana daga Zamfara?
Mallam Barau ne daga kwatar Kushi Direban Tifa.
To muna jin ka Mallam Barau.
Yawa gaskiya alhamdulillah wannan maudu'i da kuka sanya yana da kyau ga dukkan ƴan Najeriya masu kishin ƙasa kuma masu kishin wannan lokaci na mulkin siyasa da muke tare da shi. So gaskiya muna ba da
goyon baya
ga ainihin mutane wanda suke ba su da rijista su yi kokari su yi rijista. Dan su zaɓi ainihin shugabanni masu nagari wanda za su riƙa mu kasanmu da
kyau. To mun gode kwarai da kuma da wannan kira daga Zamfara muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:22 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin ne yau da labarin kashe din hukumar kwallon kafa ta duniya akan kasar Ghana da Nigeria na hana musu shiga duk wani wasa na duniya a bisa laifin abinda aka kira yin shincigi a cikin harkokin kwallon kafa na kasashen su ita dai kasar Ghana wato hukumar ta yi mata kashe cewar daga nan zuwa ran 27 ga wannan wata ta dakatar da niyarta na rusa hukumar kwallon kafar kasar ne yadda ta samu asali daga zargin cin hanci da karbar rashawa da an kaban kado a wani bidiyo da dan jaridan nan mai binciken kwakwab Anas Armiyawa Anas ya dauka wadda aka nuna wa duniya ita ko kasar Najeriya ka shedinta shine ta tabbatar da ta mayar da shugaban hukumar kwallon kafar na hukumar kwallon kafar ta NFA ya kuma hannun Amajuddin da kuma babban magatakardarta Muhammad Sanusi nan da ranar 20 ran litiri kenan ga watan Agusta shekara ta 2018 a watan da ya gabata ne Chief Giwa da ke jada Amajuddin din ya ayyana kansa yana mai cewa shine shugaban hukumar kwallon kafar ta Nigeria na gaskiya Har yau dai akan maganar na rusa hukumar kwallon kafar kasar Ghana daga dukkan alamu an samu rabuwan kai a gabar hukumar na kwallon kafar ta Ghana fuskan shugabancin take nan yayin da wasu waɗanda lamarin nan bai shafe su ba wato mambobin committee zattarwa kenan ke fafatawa da gwamnati a kotu akan wannan niyya nata na rusa hukumar wani bangare kuma suna nan su kuma suna yayata wata zantarwar da ke nuna rashin amincewa ga su wannan mambobi na kwamitin zantarwar Kungiyar alƙalan ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana daga a takaici ta caje Linen Adi da Joseph Wallington da kafawa kungiyar kashin kasa sa'annan aka gabatar musu da takardar tuhuma tun ranar Juma'a mutanen nan guda biyu dai suna a cikin jami'an da video nan na anasa mai binciken kwakwafi ya kamo suna karɓar rashawa domin taimakawa ungiyoyin wasa su yi nasara a wasannin su kungiyar ƙwallon ƙafar Satellite na kasa da shekaru 20 a ranar Lahadi ta samu nasarar shiga gasar cin kofin Afirka na matasa kasa da shekaru 20 bayan ta yi kunnin doki da kasar Benin a birnin Kotono zagaye na biyu kenan wanda nasarar ta ya kama da yawan goluka 4-2 Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren ma'aikatar cinikayya na Amurka Wilbur Ross tare da tawagar wakilan majalisa masu bada shawara ga shugaban kasa akan harkar cinikayya da Afirka a lokacin da suka kai ziyara a wasu kasashe hudu na Afirka sun bayyana wasu yarjejeniyoyin kimanin dalar Amurka biliyan 1 da suka kulla da ƴan kasuwa daban-daban masu zaman kansu na kasashen da suka ziyarta din Mashawarta na kyautata zaton cewa za su kammala magana akan ƙarin wasu yarjejeniyoyin ciniki Na dalar Amurka fiye da biliyan 2 a cikin ƴan kwanakin nan masu zuwa. A ziyarar da suka kai kasashe hudu da suka hada da Habasha, Kenya da Cote d'Ivoire da kuma Ghana, Sakatare Rose ya ratta ba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin shi da ministan kudin Ghana don karfafa dangantakar cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Haka ma a lokacin da suka tsaya kasar Habasha, karaman sakataren harkokin cinikayya Gilbert Kaplan shi ma ya saka hannu akan yarjejeniyar hadin kai. Da kasar Habasha da gwamnatin Kenya a Ghana kuma sakatare Rose ya jagoranci tawagar wakilan Amurka a taron tattaunawar da aka yi da shugaban kasa Nana Akufo-Addo da mataimakin shugaba Muhammadu Bawumia tare da ministan cinikayya Allan Kiramanta da ministan lantarki Boke Ayarko da kuma ministan kudin Ken Opori-Atta Haka kuma shi ma karamin sakatare Kaplan ya jagoranci tawagar wakilan Amurka din a taron zantarwa da suka yi da wakilan gwamnatocin kasashen Habasha, Kenya da Cote d'Ivoire inda suka gana da masu ruwa da tsakin gwamnatocin ciki har da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta da shugaba Alassa Otoro na Cote d'Ivoire da kuma ministan kudin Habasha Abrahaman Teske haka kuma tawagar sun tattauna da manya-manyan ƴan kasuwa da kamfanoni daban-daban na Amurka wanda dama suna gudanar da harkokin kasuwanci da waɗannan kasashen har ila yau tawagar sun gana da shugaban babban bankin raya kasashen Afirka na ADB domin ƙarin fahimta akan yadda bankin ke bada tallafi a nahiyar Afirka wannan tallafin kuɗaɗe yana da muhimmanci ga kamfanonin Amurka da ke neman kwangiloli a kasashen na Afirka A yarjejeniyoyin da aka kulla a lokacin wannan ziyarar zuwa kasashen Habasha, Kenya da Ghana na nuna ayyuka da ake baiwa fifiko a sassa daban-daban na raya kasashe don taimakawa wajen samun ci gaba mai dorewa. Haka kuma yarjejeniyoyin na bada dama ga gwamnatocin da abin da ya shafa wajen samun hurumin su konin tunkarar matsalolin da ke haifar da cikas ga kamfanonin ƴan kasuwan Amurka da ke son gudanar da harkokin kasuwanci a waɗannan kasashen guda uku. Amurka na samun ci gaba a Afirka kuma za mu kasance masu karfafa abokantakan kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka a cewar sakatare Rose muna ci gaba da gano mafita ga matsalolin da ke toye harkokin kasuwanci ta hanyar fitowa da sababbin hanyoyin mu'amala a tsakanin ƴan kasuwar mu Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai amma a takaice.
Amurka ta dora takunkumi akan wasu kamfanonin China da Russia da kuma Singapore a yau Laraba saboda bijirewa sharadin haramta hudun ciniki da kasar Korea ta Arewa, wani matakin matsawafin yin din lamba na karshe da Washington ta yi domin kawo karshen shirin makaman nukuliyanta.
To da wannan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin kowa da kowa, ni Safina Tasada Sodange ke cewa mu kwana lafiya.